This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkan ku da safiyar wannan rana. Aisha Mu'azu ce tare da washar da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku. A cikin shirin mu na wannan rana ta Alhamis 13 ga watan Fabrairu 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga Hawwa da kanin labaran.
Shugaba Donald Trump ya ce zai matsa wajen ganin an rage kudin ruwa haɗi da manufofin shi na haraji. Amurka ta shawarci yan kasar ta da Senegal ne da wani sanannen masallaci a babban birnin kasar Pakistan saboda barazanar ta'addanci. Kungiyar kare haƙƙin farar hula ta Amurka ta shigar da wata ƙara tana neman damar ganawa da gwamnatin bakin haure a kakai sansanin sojin Amurka na Guantanamo Bay.
To kanin labaran kenan. A bangaren rahotanni kuma yayin da kasashen Najeriya ne Nijar da Algeria suka rattaba hannu akan shirin shimfiɗa fitattun gas zuwa Turai, shin wani irin alfanu Nijar za ta samu daga wannan yarjejeniyar?
Muna kiran zata-zatan cewa shi wannan babban taron da za a yi shi ne zai kayyade shekaru nawa wannan sojawa za su yi bisa kan mulki da suke, kuma takakane za su bada yaushe za su bada a komo turba demokaradiyya ko kuma yayane za a yi.
Sannan gwamnatin Nijar ta ce za ta gudanar da wani taron kasa da zimmar tattauna makomar shugabancin kasar. Ko me take neman cimmawa da wannan taro?
Muna kiran zatan cewa shi wannan babban taron da za a yi shi ne zai kayyade shekaru nawa wannan sojawa za su yi bisa kan mulki da suke, kuma takakane za su bada yaushe za su bada a komo turba demokaradiyya ko kuma yayane za a yi.
Sai a kasance da mu domin jin ƙarin bayani a cikin shirin. Bayan nan kuma Alheri Grace Abdul tana tafa da shirin domin iyali, wanda a yau shirin zai duba irin ayyukan da 'yan Najeriya suke so a ce gwamnatin Tinubu ta mai da hankali a kansu. Amma fa duk wannan sai bayan Hawwa ta fara da karanto mana labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da asuba ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A daidai lokacin da masu bashi shawara akan kasuwanci ke kammala shirye-shirye na daukar matakan ramuwar ganya kan duk wata ƙasa da ta caji kudaden haraji kan kayan da ake shiga da su daga Amurka, Shugaba Donald Trump ya bayyana a jiya Laraba cewa zai matsa wajen ganin an rage kudin ruwa haɗi da manufofin shi na haraji. Shugaba Trump ya faɗa ta kafar sadarwar zamani a ranar Laraba cewa ya kamata kuɗin ruwa da ake karɓa ya yi ƙasa, wani abu da zai tafi kafaɗa da kafaɗa da karajin da ke tafi. Lokaci ne da Amurka za ta bar jigumin ta, inji Trump. Bisa al'ada, shugabannin Amurka kan kauce wa tsalma baki kan abubuwa da suka shafi manufofi da suka shafi kuɗi da jadawalin tsarin kuɗin ruwa, wanda alhaki ne na babban bankin ƙasa. To sai dai duk da haka shugaba Trump bai janye akan shiga hakan ba. A yayin wani jawabi da ya yi ta kafar bidiyo ga taron tattalin arzikin duniya a Davos na ƙasar Switzerland a watan Janairu, shugaba Trump ya ce zai nemi da hanzarta sauko da kuɗaɗen ruwa. A jiya Laraba, Amurka ta shawarci 'yan ƙasarta da su yi nesa-nesa da wani sanannen masallaci a babban birnin Pakistan bisa yiwuwar barazanar ta'addanci. Ofishin jakadancin Amurka a birnin Islamabad ne ya fitar da gargaɗin na barazanar biyo bayan bayyanar wani faifan bidiyo a kafar sadarwar zamani a farkon makon nan da ya riƙa nuna ayyukan wasu mayaƙa a masallacin Faisal na birnin, wani babban wurin zuwan 'yan yawon buɗe ido. Dan takaitaccen faifan bidiyon ya nuna wani mutum dauke da tutar kungiyar Tariq al-Taliban TTP wadda Amurka ta ayyana da kungiyar ta'addanci a duniya. An yada bidiyon a ranar Litinin ta kafar zumuntar zamani da ke da alaka da kungiyar ta TTP. Ofishin jakadancin na Amurka ya haramta ma'aikatan shi zuwa masallacin har sai abin da hali ya yi. An kuma shawarci Amurkawa da suke yayi zuwa yankin cewa mayakan TTP sun fitar da barazana akan masallacin Faisal da ke birnin na Islamabad. Kungiyar kare haƙƙin farar hula ta Amurka ta shigar da wata ƙara a jiya Laraba, tana neman damar ganawa da gwamnatin bakin haure da aka kai wani sansanin sojin Amurka a Guantanamo Bay da ke ƙasar Cuba da suka ce an hana su 'yancin samun lauya. Kungiyar ta shigar da ƙarar ne a madadin iyalan waɗanda ake tsare da su, da cewa waɗanda aka tsare ba su iya shigar da ƙara su da kansu saboda an tsare su a yanayin da ba yadda za su iya yin magana da wani mahaluki a duniya. Karar ta nemi a ba waɗanda aka tsaron damar samun waya da bidiyo da kuma kai musu ziyara. Shugaba Donald Trump na jam'iyyar Republican ya azurta bayan wani gagarumin daren miki akan bakin haure bayan da ya kama aiki a ranar 20 ga watan Janairu da ya hada da mai dogaman bakin haure zuwa wani wurin tsare mutane a Guantanamo Bay wanda yayi suna wajen kibabban tsaron kurkukan Amurka da ake amfani da shi wajen tsare yan kasashen ƙetare da ake zargi da ta'addanci. Kara ta biyo bayan wata wasiƙa da kungiyar ta ACLU da wasu kungiyoyin kare haƙƙin bakin haure da suka aike gagagan jami'an Trump a makon jiya inda suka nemi damar yin magana da waɗanda ake tsare da su. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To kafin hawa ta karanto sauraron labaran zamu bude taskar rahotannin mu daga Jamhuriyar Niger inda bututun iskar gas din da Niger din da Najeriya suke shirin shimfidawa zuwa kasashen Turai zai ratsa har ta Algeria. Shin wani irin alfanu Niger za ta samu da wannan shirin? Wakilin muryar Amurka Hamid Mahmud na dauke da cigaban labarin cikin wannan rahoton da ya aika mana.
A cikin wata sanarwar haɗin gwiwa ce da ministocin makamashi na kasashen Najeriya, Niger da kuma kasar Algeria suka fitar a hukumance a birnin Alger na kasar Algeria suka sanar da rataba hannu domin shimfiɗa bututun iskan gas daga Najeriya zuwa Turai. Tun a shekara 2009 ne dai kasashen uku suka kaddamar da shirin mai suna Project Gasoduct Trans-Saharan, shiri ya tare da shimfiɗa bututu domin fitar da iskan gas din Najeriya zuwa Turai domin sayarwa. Bututun mai tsawon kilomita 4,128 ne dai zai ratsa Najeriya da Niger zuwa kasar Algeria inda zai jona ga bututun jigilar iskan gas na Algeria zuwa Turai. Tun daga wancan lokaci ya zama shafi labari shuni. To sai dai farfado da wannan yarjejeniyar da ministocin kasashen Najeriya, Niger da kuma Algeria suka yi na zuwa ne mako biyu da ficewar Niger daga kungiyar ECOWAS ko CEDEAO, lamarin da masana irin su Abdurrahman Dukko ke ganin fitar Niger daga ECOWAS ba zai shafi wannan aikin ba.
Shi wannan bututu da ake so auda kuma wanda zai bi Niger wannan alaka kace ta kasuwanci tsakanin ƙasa da ƙasa. Fucewar Niger cikin ECOWAS baya wata bai da wata illa mai muhimmanci bisa wannan bututun da za a haudawa, saboda kun san waɗannan ƙasashen biyu, Najeriya tana cikin ECOWAS amma Algeria ba ƙasa ce wadda cikin ECOWAS ba. Kinan kasuwanci ne ya gama su tsakanin su tare. Duka wani haraji da za a biya ma Niger za a biya shi a cikin ka'ida. Kuma saboda zai bi cikin wannan ƙasar tamu, kinan akwai haraji wanda su za su biya, kuma muna iya amfani da shi wannan gaskin da ake za a sawa, mu kan muna iya samfara shi mu yi sana'a da shi tsakanin mu da ƙasa-ƙasa. Harkar bututu kamar ta shafi ƙasa da ƙasa ne.
Rikicin Ukraine da Russia ya haifar da bukatar iskan gas a Turai wanda ya sanya kasashen uku farfado da wannan tsohuwar yarjejeniyar, wanda tuni masana tattalin arziki irin su Malam Aminu suka bayyana irin alfanun da Niger za ta samu a cikin wannan aikin na bututun gas zuwa Turai.
Ratsawar da bututun gas zai a nan Niger, Niger za ta samu alfanu wanda yake wanda ba a tsammaha, saboda za ta samu lika wanda yake kudade ne ba na kadan ba a duk shekara, kuma sannan za ta iya samu a gina masana'antu da samar da ayyuka ga injiniyoyi na ƙasa wanda yake sun yi karatun, kuma sa'annan za a samu jami'an tsaro su ma wanda za su kulawa da ratsawar da bututun yayi na iskan gas.
Kungiyoyin kare muhalli ta bakin Abubakar Nafi'u sun buƙaci gwamnatin Nijar ta kula domin ganin an kiyaye muhalli a cikin aikin.
Wannan kasashe guda uku su kula da muhalli. Muhalli shine kamata a ce an kula da shi. Yanzu kaga duniya muna cikin sauyin yanayi, musamman mu da muke nan yankin Sahara, yankin Hamada. In ba a kula da wannan ba akwai matsala. Kenan a tashi a miƙe a yi tsaye a kula da wannan muhalli, kuma a kula da lafiyar mutane musamman 'yan ƙauyuka wanda abin ya shafe su. Gwamnatocin mu guda uku su kula da harkar tsaro bisa wannan bututun, su kula da tsaro ƙwarai.
An kiyasta cewa aikin gina bututun zai laƙume miliyan 13,000 na dalar Amurka, kuma zai samar da dala miliyan 30,000 ga kasashen a kowace shekara. To sai dai kawo yanzu kasashen ba su sanar da lokacin soma wannan aikin ba da kuma lokacin kammala shi. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Nijar.
An gaida Hamid Mahmud da wannan rahoto. Muryar Amurka ake sauraro daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga hawa da labaran duniya kashi na biyu.
A ranar Laraba, kasashen Rasha da Ukraine suka zargi juna da toshe tsarin karba-karba na ma'aikata a hukumar kula da makamashin atom ta duniya da ke cibiyar makamashin nukiliya na Zaporozhye a kudancin Ukraine. Dakarun Moscow sun kwace cibiyar makamashin nukiliya na tarayyar Turai mafi girma tun a farkon kwanakinta na mamaye Ukraine. Bangarorin biyu da sun sha zargin juna kan duk wani gigi da ka iya zaman danyen aiki muddin idan aka kai hari a cibiyar makamashin na nukiliya. Ma'aikata daga hukumar sa ido kan makamashin nukiliya na Majalisar Dinkin Duniya sun kasance a wurin tun a watan Satumbar shekarar 2022 domin sa ido ga tsaron nukiliyar. Wadanda yana nufin ma'aikatan hukumar ta IAEA ba sa karba-karba kamar yadda aka shirya za a yi a ranar Laraba, wanda shine jinkiri na biyu cikin mako guda. Daga Kyiv dai har Moscow sun riƙa jifan juna da laifin halin da aka samu kai a ciki. Fiye da 'yan kasashen ƙetare su 260 aka ceto daga ayyukan damfara ta yanar gizo a ƙasar Myanmar. Aka kuma miƙa su ga hukumomi a Thailand. Aikin ceton wani ɓangare ne na arzakaimi a yakin da ake yi na safarar bil'adama da damfara ta yanar gizo tsakanin ƙasashen biyu da ke iyaka da juna. Wata ƙungiyar 'yan tayar da ƙayar baya a Myanmar, Democratic Karen Benevolent Army, wadda a kwanan nan ta kai samame wata cibiyar 'yan damfara da ke yankin, ta miƙa waɗanda aka ceto ɗin ga hukumomin Thailand a ranar 12 ga watan Fabrairu. Shugaban ma'aikata na DKBA Manjo So Sang Ong ya shaida wa sashen Burma na muryar Amurka a wata tattaunawa ta wayar tarho cewa dakarun kungiyar sun kai samame a wasu gidajen caca a yankin Miyawadi na jihar Karen domin neman ma'aikata 'yan kasashen waje da aka yi safarar su. Ya ce a ranar 11 ga watan Fabrairu sun gano mutane su 261 da aka yi safarar su, suka kuma damƙa su a hannun hukumomin Thailand a ranar 12 ga watan nan na Fabrairu.
Hawa Sharif ke nan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, to yanzu za mu sake waiwayar rahotanninmu. Yayin da ya rage kwanaki biyu gwamnatin Nijar ta kaddamar da taron ƙasa da ake kyautata tsammanin zai share fagen mai da mulkin ƙasar kan turbar demokuraɗiyya tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a ƙasar a shekarar 2023. A wata hira da abokiyar aikin mu Hawwa Sharif ta yi da mai sharhi kan al'amuran siyasar duniya a Nijar, Dr. Wadana Fiyu, ta fara da mishi tambaya akan abin da yake hange da wannan taro, sai ya ce:
Muna kyautata zaton cewa shi wannan babban taron da za a yi shi ne zai ƙayyade shekaru nawa wannan sojawa za su yi bisa kan mulki da suke, kuma takakane za su bada, yaushe za su bada a komo turbar demokuraɗiyya, ko kuma yaya ne za a yi. Duka dai wannan babban taro wanda za a yi shi ne zai ba da hasken bayani bisa kan jagorancin ƙasar wannan tamu abinda zai zo gaba. Kenan muna iya mu ce gaskiya abu ne wanda mutane suka yi ta kira suna ta jira a yi, sai wanga gaman dai Allah ya kawo za a yi wannan babban taron. Kun san shi harkar duniya don in babu adadi a ƙayyade, kamar ana ta tahiya ne ba a san inda za a ba. Amma yanzu in aka yi wannan babban taro, in ma dai yaushe ne ya ƙayyade, kenan dai an san agogo ya fara bugawa.
Na'am, to Dokta, anan kana ganin jam'iyyun siyasu da ake da su a ƙasa nan jamhuriyar Nijar su ɗin ne dai za su ƙara dawa fagen siyasa su ci gaba da jan zarensu, ko kana ganin akwai yiwuwar a bullo da sabbin jam'iyyun siyasa a nan gaba?
A yanzu mu wayanci ne a kallon da muke wa tahiya mu ba da amsa bisa kan wannan ayar tambaya ta. Amma muna iya mu ce shi wannan babban taro da za a yi na ƙasa, ƙungiyoyi na siyasa ba su samu goron gayyata ba. Kenan taro ne za a yi babu su a ciki. Amma da farko mun so a ce suna cikin wannan taron ƙungiyoyi na siyasa. Kenan a yanzu tun da zaure ne za a shiga, ba a san ba me wannan zauren zai haifar. Wasu suna iya su ce ma duka a soke su gaba ɗaya a yi sabbi. Kenan duka ana sauraron wannan zaman da za a yi na tattaunawa, menene zai kasance bisa kan harkokin kungiyoyin siyasa kuma bisa kan yani zawwa ta gaba ta gwamnatin zabe za ta yi idan Allah ya nuna mana
wannan kira zaka ga yan siyasan kasar Niger da masu yan kasa game da shi wannan sabon babi da ake shirin budiya na koma fagen tsari na demokradiya
nike cewa wanda za su zo cikin zauren wannan Sidiba kasan Nijar Sidiba su ga daga inda ta taho daga nesa kuma nesa da ta taho cikin wahala take kenan ya kamata a wa kasar wannan adalci a azurturba wanda zai tafi a azurtubali wanda gaskiya za a ce daga yanzu gina kasar kawai ta amma za a yi dan saboda in ba haka nan ba hallo ba a huta ba daga cikin inda ba a so a koma kenan ya kamata a ce duk wanda za su zo ka a koma a ce a wannan a kama shi wannan a yi shi wannan a mai kaza kamar wanda muke cewa reglement de compte in kuka diba babban taro da aka yi conference national a kasar Niger wanda aka yi a 1990 zuwa 1991 duk mutane ne suka shiga suka yi rikici wannan bai ya son wannan wannan a kama shi wannan ai kaza aka saki kasa aka koma reglement de compte kowa yake san awa kowa cin zarafi da sauransu to ban ma san irin wannan yau kana kasar mu Allah ya kawo mana abinda zai hudu wannan kasa daga cikin dukkan lamarin da take gani ya halla a ce kuma kasa ce ga ta nan ta dau babban sahu na ci gaba za ta tarra manyan kasashe ayi muhawara ta gaske ba tare da wannan baya suna ba wannan dan kabila kaza ne wannan dan guri kaza ne wannan in aka koma aka yi irin wannan to moyenci ne hallo inda ci nasara yanda ake zato
bayanan Dr. Wadana Fiyu kenan akan taron kasa da ake shirye a jamhuriyar Niger kada dai a sha'afa muryar Amurka ake sauraro daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 sannan masu sauraron mu a Niger suna iya samun wata tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM yanzu ga shirin mu na gaba
ya Allah ya Allah na duka Allah ni kai ne na roka baro ki ka tsaka mai ba rayuwa yau da kullum ya zama kusan kaman ya gagar kowa babu wata kasa babba da za a ce ba ta tallafi
mutanen Najeriya gaba daya sun tsinci kansu a wani hali duba da yanayin kuncin rayuwa
wallahi an sha wahalar rayuwa yanda ba a tsammani wani zai zauna ya wuni wani ya kwana uku zai iya samun abin da zai ci ba ma
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya A farkon makon nan shugaban kasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya umarci ministocin kasar 48 su shirye yi wa al'umma kasar bayanan ayyukan da gwamnati ta gudanar karkashin ma'aikatansu da kuma bada dama ga jama'a su yi tambayoyi to ko menene ya tsone wa al'umma kasar ido kuma menene suke buƙatar ganin gwamnatin shugaba Tinubu ta mai da hankali akai tambayar kenan da shirin domin iyali yayi wa waɗansu 'yan Najeriya ga kuma abinda suka sheda wa wakilinmu Zainab Babaji
sunana Zari Yusuf ni mazaunin garin Abuja ne ina jin da farko dai idan zan faɗa ra'ayi na game da yanayin da 'yan kasa suka tsinci kansu kalubalen da suka fuskanta na farko zan ce tafiyar da sha'anin rayuwa yau da kullum ya zama kusan kaman ya gagar kowa saboda a da can wayanda da suke da dan karfi wataƙila suna taimakawa ƴan uwa ko tsofaffin iyaye da sauransu kome ya lalace ina jin tunda aka juya farashin man fetur sannan wannan ya shafi farashin kayan abinci ya shafi farashin kudin haya ya shafi farashin shiga mota kuma menene ya faru kuma daga bangaren talakawa sosai ina jin masu ƙananan sana'o'i aka sabo su ba za su iya yi ba kama daga masu wuraren yin aski masu injin niƙa duk dai ga sanan dai bujik wanda ana dan yin kokari dai haka nan ana samun abu rufin asiriya bin ya gagara da yawa zaki gaba su yi ina jin ko masu soya ko sai gefen hanya masu gasa masara da sauran su za ku fuskanci da kyar suke fitowa abin da bai takkara ya karya ba dai ya gurgunta mutane saboda haka gaskiya dai zan ce talaka ka sai dai ai ga godewa talaka kuma godewa Allah wayanda suka samu suka iso wannan shekarun masu na da samu abin da suke ci abin rufin asiri
to wani matakai ya kamata hukumomi su yi la'akari da su kuma su kawo gyara ta yadda ƴan Najeriya gaba ɗaya ma za su samu sauƙin rayuwa
to na farko dai ina jin babu wata ƙasa babba da za a ce ba ta tallafi musamman a bangarorin tattalin arzikin su da suka shafi talakawa kai tsaye saboda haka ina jin wannan matakin farko da wannan gwamnatin ta dauka da ya kusa da ya lalata komai ya karye darajar naira shine wannan dauke tallafin da aka ce wai an yi akan akan man fetur kuma ba abun kunya bane a matsayin gwamnatin kun dau mataki kuka fuskanci cewa yana cutar da sakawa yana kashe kasuwanni yana sawa mutane suna mutuwa akan abubuwan da ya kamata ba bai kashe su ba ba abun kunya bane a sake zama a sake waiwaye saboda haka na farko zan sa ran cewa gwamnati za ta dau mataki ta maido da wannan abin da ta kuma wannan matakin dauka da cewa mun shugaban kasa yana tunanin ta cewa shi ba zai canza ba kuma ba komai bane saboda akasarin ire-iren su ko an sai da litan mai 10,000 ba shafin su zai yi ba saboda haka akwai wannan na farko na biyu kuwa ina jin zai zamanto da amfani musamman a fannin ba ba da tallafi ga masu kananan sana'o'i gwamnati da wannan muhimmanci kada a siyasar ta wannan saboda mai gudanar da dan kasuwanci shi ma ya samu ya dan lallaba wata kila har ya dubi mutum biyu uku ko biyar aiki shi ma
sunana Aisha Ali Usman gaskiya al'amarin sai dai mu ce alhamdulillah kuma a kodi yaushe mutum ya tsinci kansa a wani hali sai dai ya gode ma Allah in har kana cikin lafiya kuma kana cikin rayuwa alal hakika gaskiya jama'a gaba daya sun tsinci kansa a wani hali duba ga yanayin kuncin rayuwa bari in iya bada misali game da wannan man fetur mun san cewa idan har aka yi karin man fetur to ya shafi komai da komai na al'amarin da ya shafi rayuwa to gaskiya wannan yana daga cikin shigajigen manyan al'amari wanda al'umman Najeriya suka shiga na matsi da kuma kunci wanda kamar yadda da farko na ce ba abin da za mu ce sai dai alhamdulillah gaskiya an shiga cikin kuncin rayuwa an shiga cikin wani yanayi wanda idan ka ga wani ma kai kana kuka sai ka ce ma kanka to ka gode ma Allah domin gaskiya yanayin ma wani yanayi idan ka gani ba zai iya musaltuwa ba sai dai kawai kai abin da zaka iya kuma ka bar ma Allah sauran
to ta yaya za a samu wannan saukin daga bangaren gwamnati da kuma bangaren su al'umma karan kansu yaya za su samu ma kansu mafita
to bari mu fara daga bangaren gwamnati a gwamnatance mun sani cewa abin da gwamnati ta sa a gaba tana cewa saboda mu al'umman da muke karkashin ta ne take yi za mu ji dadi to amma kamar misali da na baki maganan karin kudin man fetur na wanda ya shafi duk wani al'amari na rayuwarmu ya kamata a ce gwamnati duk da ta yi karin kudin man fetur din nan ya zamana akwai price control kuma ya zamana akwai market control domin yau zaki je nan kiji an ce shinkafa 2000 wani guri 2500 wani guri 1800 tare da ma ta ina za ta fara to idan gwamnati za ta sa kuma ya zamana tana bibiyar al'amuran
sunana Mustafa Munka ina magaunin cikin garin Dangulu ke karamar hukumar Kanam a jihar Plateau in kamar ni zai ni da sassa ne da nake zamar karamar hukumar Kanam kalubalen da muke fuskanta gaskiya ya yi yawa a wannan lokaci domin a shekarar nan da ta wuce batun subsidy da gwamnati ta cire mutane suka shiga rashi yanda mu na kasassu da muke fama da nakasa a je gurin wani roƙon shi ma bai iya samun abin da zai kuma malumi ne ke mai ka kai ma ka samu kasu wallahi an sha wahalar rayuwa yanda ba a tsammani wani zai zauna ya wuni wani ya kwana uku zai samu abin da zai kuma wanda zai taimake ka ma abin ya zama da wahala gurin mutanen da za su iya taimaka masa kuma kai ba ka da lafiyar da za ka iya tashiwa domin ka riƙa yin tsari itace ko kai wani sana'a domin na ta wanda za ka ɗan samu kuɗi a ciki. Waɗannan ababen ya taimaka sosai gurin bamu wahala rayuwa gurin da har muka ji ma kamar hanya muna da majibantakawa da za su iya taimaka mu a wannan rayuwar.
Yaya wannan matsalar rayuwar ta shafi iyalanku?
Ai da yawa daga cikin wayansu ko rabu da iyalansu a wannan lokacin na wayansu iyayensu ne suke iya daukan nauyin iyalansu amma mu da muke da nakasa ba za ka iya ba ka da abin da za ka iya kalli ba za ka iya fassarewa domin ka iya samu ko ma'aikata ma wayansu wanda suke daukan albashin ka je gurin dan samar ka wani abu babu hali sai ka ga irin wannan halin sai mu dan tura iyalanmu mu sai to su je gidan iyayensu. Dan yake dan kwana biyu idan ma dan wani karmi mata da shi ga tsakanin kare ita ke san hanyar da za ka karamu da ita domin kana cikin rayuwar
rayuwa. Wani fata kake yi musamman domin ita gwamnati ko kuma hukumomi su kawo sauki ma rayuwar talaka musamman a wannan kasa tamu ta Najeriya?
Wallahi ababuwa hanyoyin yana da yawa amma gaskiya ta ka kamar kasan mu Najeriya mafi yawan rashin sautayin al'umma ya shiga zukatan shugabannin mu ba ma shugabanni ba har da mu talakawan ma domin ababuwa da yawa da za a iya yi da zai kawo mana sauki a rayuwa musamman kamar mu muna makaranta ko waɗanda mun yi digiri mun gama amma babu aiki babu yanda za ka yi kai to idan da za a samu a ɗan mana ko da wani sisila constitution center kowane local government da ke Najeriya domin kulawa da marasa ƙarfi ta dan koya maka wani sana'a da za ka samu kana dan dogaro wannan sana'a zai sa ni ke maka ma daga ka samu interaction tsakanin ka da mutane.
Kuma na Ruth Kanduku baba Famaina gaskiya kalubalen da Najeriya mun samu shi ne rashin tsaro domin rashin tsaro yana kawo talauci a kasa domin a rashin tsaro ne zubin nan wai su biya da suna kauyuka sun dawo cikin birnin manufashi domin rashin tsaro a kauyuka ya kawo matsala sosai muna so gwamnati su dan duba mu a gefen rashin tsaron nan su taimake mu yadda tallaka da kuma dan kauye zai ji daɗi.
To da fatar ministocin da ke wakiltar gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu sun saurari bayanan naku za su kuma yi duk mai yiwuwa da kuma ɗaukar matakan inganta rayuwar iyali da ci gaban ƙasa. Muna godiya ta musamman ga wakilinmu Zainab Babaji da kuma Dadi Balawi da suka bada gudunmawa ga nasarar shirin. A madadin su duka alheri ke muku fata alheri.
Kai mata su ne duniya su ne
gaida alheri Prince Abdu. Kafin mu karkare shirin ga hawa ta sake dawowa da labarai amma wannan karan a takaice.
A daidai lokacin da masu ba su shawara akan kasuwanci ke kammala shirye-shirye na ɗaukar matakan ramuwar ganye akan duk wata ƙasa da ta caji kuɗaɗen haraji kan kayan da ake shiga da su daga Amurka. Shugaba Donald Trump ya bayyana a jiya Laraba cewa zai matsa wajen ganin an rage kuɗin ruwa haɗi da manufofin shi na haraji. Shugaba Trump ya faɗa ta kafar sadarwar zamani a ranar Laraba cewa ya kamata kuɗin ruwa da ake karɓa ya yi ƙasa wani abu da zai tafi kafaɗa da kafaɗa da karajin da ke tafi lokaci ne da Amurka za ta bar jigumin ta inji Trump. A jiya Laraba Amurka ta shawarci 'yan ƙasarta da su yi nesa-nesa da wani sanannen masallaci a babban birnin Pakistan bisa yiwuwar barazanar ta'addanci. Ofishin jakadancin Amurka a birnin Islamabad ne ya fitar da gargaɗin na barazanar biyu bayan bayyanar wani faifan bidiyo a kafar sadarwar zamani a farkon makon nan da ya riƙa nuna ayyukan wasu mayaƙa a masallacin Faisal na birnin wani babban wurin zuwan 'yan yawon buɗe ido. Dan takaitaccen faifan bidiyon ya nuna wani mutum ɗauke da tutar ƙungiyar Tehrik al-Taliban TTP wadda Amurka ta ayyana da ƙungiyar ta'addanci a duniya. Ƙungiyar kare haƙƙin farar hula ta Amurka ta shigar da wata ƙara a jiya Laraba tana neman damar ganawa da gwamnan bakin haure da aka kai wani sansanin sojan Amurka a Guantanamo Bay da ke ƙasar Cuba da suka ce an hana su 'yancin samun lauya. Ƙungiyar ta shigar da ƙaran ne a madadin iyalan waɗanda ake tsare da su da cewa waɗanda aka tsaran ba su iya shigar da ƙara su da kansu saboda an tsare su a yanayin da ba yadda za su iya yin magana da wani mahaluki a duniya. A ranar Laraba kasashen Rasha da Ukraine suka zargi juna da toshe tsarin karɓa-karɓa na ma'aikata a hukumar kula da makamashin atom ta duniya da ke cibiyar makamashin nukiliya na Zaporizhzhia a kudancin Ukraine. Dakarun Moscow sun kwace cibiyar makamashin nukiliya na tarayyar Turai mafi girma tun a farkon kwanakinta na mamaye Ukraine.
Masu sauraro da haka ne za mu karkare wannan shiri. Sai zuwa can an jima ku ji wasu abokan aikinmu da shirinmu na rana. yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta tsaya ni gabatar da shirin sai Daddy Balawi da ya shirya ya kuma ba da umarni sai injiniyan mu na wannan lokaci ni Aisha Mu'azzu nake cewa ku ne lafiya ma'assalam.